الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan majalisin namu na karatu da ya shafi ilimin fiqhun musulunci wanda muke yi a cikin littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'ati al-azhariya a wannan masallaci na al-burhan yau muna ranar Alhamis zai zama sha biyu ga watan Sha'ban Hijira Alif da 440 daidai ya zo daidai da shi kuma sha takwas ga watan hudu miladiya shekara 2019 yau za mu tashi cikin hukuncin Allah madaukakin sarki a sabon fasal malan yace faslun التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين وانا فصلي زي ما غناني اكان تيمما كما مالا نيافارا تفدم معنر تيمما دك يتي التيمم طهارة ترابية ما اكي نفيد تيمما tsarki ne na kasa taharatun turabiyya tsarki ne na kasa tashtamilu ala mas'il wajhi wal yadaini wanda ta kunshi shafa fiska da hannaye biyu babu shakka wannan ta'arifi ne malan yayi na taimama me ake nufi da taimama taimama tsarki ne na kasa wanda ya kunshi shafa fiska da kuma hannaye biyu ita wannan taimama ta samo asali cikin alqur'ani mai tsarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sai Allah yace fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum suratul nisaa suratul maida famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu da haka wannan aya ta nuna mana akwai taimama kuma wannan taimama ta kunshi abu uku ne fatayammamu sai aka ce sa'idan tayyiban abu na farko kenan kasa abu na nabiyu famsahu bi wujuhikum shafa fiska abu na uku wa aydikum da hannayenku kamar yadda malam ya faɗa taharatun turabiyyatun tashtamilu ala mashil wajhi wal yadai shi ma ya ambaci turab shine kasa ya ambaci shafa fiska da kuma shafa hannaye kamar yadda yazo cikin hadisi ingatacce hadisin Imran ibn al-Husayn ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ainihin wato taimama ta same shi koko wani mutum ya ba da labarin wani mutum annabi alayhi salatu wassalam ya ganshi a gefe an yi sallah banban da shi sai yake tambayan sa ma mana'aka an tusalli ma'al qaum mai ya hana ka kai sallah tare da sauran jama'a faqala sai wannan mutumin yace asabatni janabatun wala ma janaba ce ta same ni kuma babu ruwa asabatni janabatun wala ma janaba ce ta same ni kuma ba ruwa tare da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam yace alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika ai kamata yayi kai amfani da kasa ai ta isar maka da haka wannan hadisi shi ma yayi nuni zuwa ga ainihin wato taimama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tabbata hadisi ingantacce yake cewa as-sa'idu at-tayyibu tahurul muslim وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك وتكسى من ذلك أبن ذلك المسلمين دا أجيب سامروا بطوان شكرا قوما إذن فكسى مروا تكشاف وفاتك أوتى رواية فإذا وجدت الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته إذن يسامروا ويجسورا الله يشافا ويشافا فاتر شما ونن حديثي ينانونا منا أينهم واتو تيماما كمر يد حديثن عمار بن ياسر shi ma yake tabbatar da haka da yake kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama janaba ta same shi ya rasulullah asabatni janabatun fatamarratu fatamarratu kama tamarruhu dabba sai nayi burjima kamar da dabba take burjima Allah sallama yake da shi inama yakfika an taqula bi yadayka hakaza fa daraba ala al-ardi famasaha wajhahu wa kaffayhi Allah sallama yace ya ishe ka kai haka da hannayenka sai manzo Allah sallama ya bige kasa da hannayensa masu albarka ya shafa fiskarsa da kuma tafukan hannayensa guda biyu. To wannan hadisi da sauran hadisai da muka ambata dalili ne da yake ainihin wato nuna cewa akwai taimama a musulunci kuma wannan taimama ana yin ta ne da ƙasa kuma ana shafa fuska ne da hannaye. Yan banda da malam yace tamilu ala mas'il wajhi wal yadayn ta kunshi shafar fuska da hannaye biyu sai malam yace al yaday idan an ce al yadu to ya hada tafin hannu da jira'i har ma zuwa dantse ana iya cewa tafin hannu yadu ana iya cewa jira'i yadu tafin hannu ake masa yadu Allah ta'ala yake cewa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah da barawo da barauniya ku yanke musu hannaye sai aka ce aydiyahuma alhalin an ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo yin haddi na sata sai ya yanke tafin hannu kuma alqur'ani ya ce aydiyahuma kaga kenan yanzu an kira yadu amma ana nufin me tafin hannu in za a yanke hannun barawo ana yanke tafin hannu ne kuma sai Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq, ku shafa fuskokinku da hannayenku zuwa tsugurguma. Wannan ya nuna ana cewa zira'i ma hannu, a shafa zuwa tsugurguma ana cewa zira'i ma hannu, yayin da a cikin ayar har yanzu tana ishara zuwa ga dantse ma ana ce masa hannu. Domin da Allah ta'ala ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, sai ce ila almarafiq, sai ce ila almarafiq, iyaka yayi, wato in ba da wannan, ba dan wannan iyakar ba kenan za a tafi harka fada du hannu ne. Daka ainihi wato lafazi mantuki na ayar ya nuna zira'i ma hannu ne, zira'i hannu ne. Sannan mafhumi ya nuna dantse ma hannu ne, domin da aka ce zuwa tsugurguma, zuwa gwiwar hannu, to nan za mu fahimci cewa kenan abin da ya wuce gwiwar hannu ma hannu ne. Don haka ana cewa hannu ana nufin tafin hannu, ana cewa hannu ana nufin zira'i, ana cewa hannu ana nufin dantse. Don haka anan da malam ya ce sai ya shafa fuskarsa da hannayensa, to hannaye da malam yake nufi hadda zira'i, kamar yadda zai zo a nan gaba a yadda zai mana bayanin abinan yadda ake taimama, za mu ga abin da yake nufi da hannaye hadda zira'i. Yayin da hadisin Ammar ɗan Yasir radiyallahu anhuma shi kuma yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shafa fiska ne da tafukan hannu, fadaraba biyadaihi famasaha wajhahu wa kaffaihi, manzon sallama sai ya buge hannayensa kasa ya shafa fiskarsa wa kaffaihi da tafukan hannayensa. Shi yasa Imam al-Bukhari yace babun at-tayammum darbatun lilwajhi wal kaffaini, babin da ke bayani akan taimama bugu ɗaya ne, fiska da tafukan hannu guda biyu. Wannan zai zo mana a bayanin siffar yadda ake taimama. Na faɗa ne saboda mu bambance lafazin mala da yace tashtamilu ala mas'il wajhi wal yadain, bai ce ba wal kaffaini kamar yadda ya zo a hadisin Ammar, sai ce wal yadain saboda ya saki lafazin hannu domin zira'i ya shigo. Amma idan an ce kaf, to ya takaita ne akan hannu zuwa wuyan hannu. In an ce addira', to ya takaita zuwa tsugurguma. In an ce al'azud, to ya takaita ga dantse. Amma an ce al-yadu, to ya hada dukkan waɗannan wuraren guda uku. Malam yace wa sababuhu faqdul ma'i haqiqatan aw ma huwa fi hukmihi مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه أو ماء يخاف باستعماله فوات نفسه أو فوات منفعة أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض. فأنا ما لن يشك بياني أكن سبب تيمما. تيمما تناد سبب إذا تيمما كمارك مكفى منتع بايا sarki ne na ƙasa wanda ake shafa fuska da hannaye guda biyu a madadin ruwa, a madadin ruwa. Na ce madadin ruwa saboda ta yiwu ya zama madadin alwala, ta yiwu ta zama madadin wanka. Alwala da wanka kamanninsu daban-daban ne, amma taimama kama ɗaya ce, tana iya gurbin maye gurbin alwala, tana iya maye gurbin wanka. Don haka ana yin taimama ne madadin ruwa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa tace falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwa ba, to fatayammamu sa'idan tayyiban, to sai ku nufi kasa mai tsarki. Domin asalin at-tayammum shine al-qasd, shine al-qasd. Nan da aka ce fatayammamu, in kace sai ku yi taimama a to ai baka fassara wajen ba ba tayammamu ai faqsudu kunufi sa'idan tayyiban kasa mai tsarki da haka sai akai wa wannan ainihin wato tsarki suna da at-tayammu a to alwala ai taimama badali ne maimako ne madadi ne na alwala ko wanka to haka kawai ne mutum in ya ga dama sai ya nufi kasa ya taimama ko kuwa sai idan akwai sababi da muka ce badali ne ko madadi ne na alwala ko wanka mu sani cewa kenan ana yin taimama ne don yin abinda sai da alwala a yi shi ana yin taimama ne don yin abin da sai da tsarki a yi shi ko kuwa don yin abin da tsarki ake yin sa ko kuma don yin abin da an so a yi tsarki don yin sa to idan har ya ta kama mutum zai yi taimama to haka kawai ne zai raya wa kansa ya dana ya yi taimama ko kuwa taimama sanadi ne yake kawo a yi ta amsa shi ne taimama wani sanadi ne yake kawo a yi ta ba wai zaɓi ne na mutum ba tunda badal ne to a ka'ida ba a komawa zuwa ga badal sai idan mubdal ya gagara da haka ba a komawa zuwa ga mai ba a komawa zuwa ga badal sai mubdal sai ya gagara البدل يقوم مقام المبدل لكن لا يصار اليه الا اذا تعذر الاصل ينا شي بدل ينا ميوا غرب مبدل متي تيمما ده الولا تيمما بدل ميمكو ني تشنج ني الترناتيف ني نا الولا اما با اكوماوا زوا غ تيمما الا اذا تعذر الاصل sai idan asali ya gagara shine alwala sai idan ta gagara to shi sai Allah yake falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba to wannan aya ta bayyana a fili a zahiri dalili daga cikin dalilai sanadi daga cikin sanadi da suke sa a yi taimama ba ku samu ruwa ba to malam yanzu sai zai kawo maka sanadin sanadin sun kai kamar guda hudu du malam ya kawo su a wannan fasalin amma yanzu ya cura guda uku anan daya kuma a gaba kadan zai kawo shi da wani siga daban anan in mun kula guda akwai guda uku abubuwan da suke sa a taimama yace wa sababu sanadin da yake sa a taimama faqadul ma'i haqiqata rashin ruwa na haƙiƙa rashin ruwa na haƙiƙa shine rashin ruwa da aka sani in an ce rashin ruwa me ka dauka rashin ruwa shine babu ruwa to wannan shine rashin ruwa haƙiƙa in ka ji ana magana haƙiƙa to kishiyarsa shine hukunci akwai dan su abubuwan da suke bambanta haƙiƙa da hukunci haƙiƙa da hukunci an fahimta haƙiƙa da hukunci in ba ku misalai akwai mata matar aure haƙiƙa akwai matar aure hukunci matar aure haƙiƙa ita ce matar aure da take kan aurenta kamar matar ka a yanzu matar aure hukunci matar da aka sake ta take idda saki na ɗaya ko saki na biyu amma ba ta gama iddar ba matakka ce amma a hukunci amma a haƙiƙa ba matakka ba ce tunda yanzu baka tare da ita baka saduwa da ita baka waye da ba kamar waccar ba za ka waccar haƙiƙa ce wannan kuma hukunci ce an ce mata hukunci saboda da wani zai mutu a cikinku to akwai gado a tsakani in kai ne ka mutu za ta koma ta kaba in ita ce ta mutu za ka gaje ta da haka a hukunci matakka ce amma a haƙiƙa tunda ba kwa saduwa ba ku abubuwa na auratayya, to yanzu wannan ya fitar ta a hakika. Mutuwa akwai ta hakika, akwai ta hukunci. Mutuwar hakika, mutumin da ya mutu an ga gawarsa, ko kuma an samu labarin gawarsa, ko da kuwa jirgi ne ya yi tambele da su, ya hallakar da su a cikin ruwa, ba a samu komai nasu ba, amma an tabbatar yana jirgin, to wannan mutuwa ce hakika. Akwai mutuwa hukunci, mutumin da aka rasa shi ba a san ina yake ba, kwata kwata, shekara da shekaru, ba shi ba labarinsa. Ƙarshe aka je wajen alkali, alkali ya yi bincike, ya yi nazari, ya bi matakan hukunci, ya kai ga zartar da hukuncin ya mutu wannan mutumin. To wannan mutuwa hukunci ce. Waccar mutuwa hakika an ga gagawa nan, wannan mutuwa hukunci shi ne, wato hukuntawa aka yi cewa ya mutu. Hukuntawa aka yi ya mutu. Na? Zai iya me? Shi wanda ya mutu? To kar mu shiga wani abu daban. Yanzu misali kawai muke bayarwa tsakanin mutuwa ta hakika da mutuwa ta hukunci. Amma yaya za a yi idan ya dawo ya bayyana cewa bai mutu ba? Wannan wani abu ne daban ba. Muna ba da misali ne kawai. Saboda zai ɗauke mu kuma mu shiga wani layi daban. Don haka irin wannan ana ce masa hukunci. To wannan daga cikin misalan bambanci tsakanin hakika da hukunci. Ita kanta rayuwa akwai ta hakika, akwai ta hukunci. Rayuwa ta hakika shi ne irin tamun nan. Ta hukunci ta jariri da yake cikin uwarsa. Bata fito ba, bai fito ba. Idan uban ya mutu, tana iya bata da ciki da jariri a cikin. In a ce misali, a wajen wasu malaman za a raba gado. Za a iya raba gado a haka da cikin. To, a wurin waɗanda suke ga za a raba gadon, suka zo da irin tsarin yadda za a raba gadon. To, duka ana iya itibari, ana la'akari da samuwar mutum a cikin wannan ciki, a hukunce. To suna nan misalsalu na ainihin wato hakika da hukunci. To shi kansa wannan rashin ruwa shi ma akwai na hakika, akwai na hukunci. Na hakika shi ne mai kenan, an rasa shi babu shi. Babu a jarka, babu a buta, babu a randa, babu a duro, babu a rijiya, kuma ba rijiyar a kusa. Ko babu ma gaba ɗaya ma ba ma kusa da ruwa. Shi yasa ma rashin ruwa na hakika an fi tsammaninsa wa matafiyi. Don haka ne ma Allah maɗaukakin sarki ya ambaci matafiyi. Wa in kuntum marda, sai ce aw ala safarin, sai kawo mutum biyu. Ba ku da lafiya ko kuna kan tafiya. Da ya ce aw jaa ahadun minkum min arzaqi, wannan nawaqis ne. Wannan marasa lafiya ko halin tafiya, wannan ashkhas ne. Ashkhas ne, mutane ne ake nufi. Nan kuma aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi, wannan kuma naqis ake nufi, abin da ke rawar alwala. Shi yasa malamai suka ce aw din nan ma'anarta wa. Don haka mutum biyu ne ake tsammanta musu taimama. Ko dai mara lafiya ko matafi. Da haka in an yi bayanin rashin ruwa na hakika, an fi tsammaninsa wajen matafi. Yana dokar jeji, ruwansa ya ƙare, ko yana da shi amma idan ya yi alwala da shi zai yi ƙishirwa, kuma bai san ina zai samu ruwa ba, iya na shansa ne. Ko kuma yana da shi ɗin amma ɗan kaɗan ne, ko shan ma ba zai ishe shi ba balle alwala, ko wani abu makamancin haka. Da haka shi ake tsammantawa rashin ruwa a hakika. Amma mazaunin gida ba a tsammanta masa rashin ruwa. In babu a randa akwai adro, in babu adro akwai atanki, in babu atanki akwai arijiya, in babu arijiya akwai abuta, in babu shi ana san ba a san manta masa rashin ruwa, duk da cewa shi ma zai iya faruwa, amma dai an bi tsammani wa matafiyi, shi yasa aka ambaci matafiyi. Na sha in gaya mana cewa da dama hukunce-hukuncen shari'a ana gina su ne akan galibi, menene yafi faruwa sai a gina a kansa. Me yake da karancin faruwa, shi ba shi da hukunci, in ya faru dai to a yi la'akari da abin da aka gina hukunci a kansa, a yi masa irin hukuncin. Don haka rashin ruwa na hakika shi ne rasa shi gaba ɗaya. Sai ce au ma huwa fi hukmihi, ko kuma abin da yake cikin hukuncin rashin ruwa. Hukmihi nan alha na hukmihi, damirin ha ya'udu ila fakdil ma, ko kuma abin da yake da daukan hukuncin rashin ruwa. Kun ga kenan, shi ba rashin ruwan ba ne, hukuncin yake dauka. Don haka in ka so kana iya cewa faqdul ma'i haqiqatan aw hukman, da muka yi bayani rashin ruwa a haqiqa ko ko rashin ruwa a hukunce, tunda rashin ruwa a haqiqa shine ba ruwan gaba daya, amma wanda ga ruwan amma idan yayi amfani da shi zai mutu. Kaga shi yanzu nan ba za mu ce a haqiqa ba ruwa, tunda ga ruwa, amma a haqiqa amma shi ba zai iya amfani da ruwan ba, da haka a hakkinsa kamar ba ruwa ne, a hakkinsa kamar ba ruwa ne. Da haka rashin ruwa haqiqatan shine rashin ruwa, rashin ruwa hukuman a hukunce kuma shine wani dalilin da zai hana amfani da ruwan koda koda akwai shi, to kamar ya rasa ne. Shi yasa malai ce au ma huwa fi hukmihi, ko kuma abin da yake hukuncin rashin ruwa zai kawo maka misali. Yace mithlu misalin an yakuna ma'ahu min al-ma'i ma la yakfihi, misalin ya zama tare da shi akwai ruwa, ma'ahu min al-ma'i yana tare da ruwa, ma la yakfihi amma abin da ba zai ishe shi ba. Kamar da na yi misali kazu matafiyi da ruwan a gora, amma ba zai ishe shi alwalar ba, ko kuma shi zai sha, yana jin ƙishirwa lokacin sallah yayi, idan ya sha babu na alwala, idan yayi alwala babu na sha, da haka ruwan ba zai ishe shi ba. To yanzu wanne kuka zaba masa, ya sha ya rasa na alwala, ko kuma yayi alwala ya rasa na sha? Ba shakka in dai malami ne nagari wanda ya fahimci addini da manufofin Allah, to zai ce ya sha ya rasa na alwala. An gane ko? Yawwa. Amma in ma lullumi ne, to sai ya ga girman sallah da girman alwala, sai ya ce kai na ai sallah ba abun wasa bane. Allah yana cewa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya ta kawo hujjoji da girman sallah a shari'a, yace ai ba makawa sai dai alwala da ruwan nan. To kaga wannan an gina shi ne akan me? Akan jahilci, ba akan ilimi ba. Amma ya sha saboda sha din ceto rayuwarsa ne gaba daya, sannan shi sha ba shi da alternative, ba wata mafita. Idan bai sha ba akwai wani abu maimakon wannan sha? In yayi alwala a ce to in yayi alwala sai ya ci kasa za ta kosar da shi, babu. Amma in bai yi alwala ba da shi akwai wata mafita? Don shi malamai kada kai kace a'a, in bai yi alwala ba ya shanye shi akwai wata mafita? Akwai, kina taimama. Da haka yanzu kaga in muka auna za mu ga to ndi sha yafi akan alwala, To wannan shine sababi na biyu malan ya kawo daga sabubban da suke sa a taimama shine qillatul ma'i karancin ruwa shi ma kamar babu ne sababi na biyu kenan sai malan ya ce aw ma'un yakhafu bi'sti'malihi fawata nafsihi aw fawata manfa'atin aw ziyadata maradin aw ta'akhkhura bur'in aw hudutha maradin wannan shine sababi na uku shine al-khawfu 'ala an-nafsi tsoro cewa kai al-khawfu tsoro yana sa a taimama to malam sai ya lissafo kala-kala tsoron yace aw ma'un ko kuma akwai ruwan malam dukkan yana karkar yana wani yana ba mu ne bayani karkashin rashin ruwa a me a hukunci rashin ruwa a hukunci ya kawo guda daya karancin ruwa kamar babu ne yanzu yana kawo na biyu shine ko ku ga ruwan a hakika akwai amma ya khafu bi isti'malihi fawata nafsi yana jin tsoron amfani da ruwan zai salwantar da ransa yana tsoron salwantar rayuwarsa da amfani da ruwan kamar yadda a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sahabbansa sun yi tafiya sai wani daga cikin su kansa ya fashe aka jefe shi kansa ya fashe da gari ya waye ta zo sallah janaba kuma sai ta same shi sai ya tambayi abokan tafiyarsa yaya zai yi kansa a fashe yaya zai yi da batun wanka kuma wankan nan sai an malala ruwa a kai sai suka ce masa ai ba makawa sai ka yi wanka baka da wata mafita sai wanka shikenan sai yi wanka da yi wanka a she fashewar kan nan kan ya fuje har kwakwalwa da aka ruwa sai ya gangara shi ga kwakwalwarsa sai ya rasu da suka dawo suka bai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da ya faru annabi alaihi salatu wasallam bai ji dadin wannan al'amari ba saboda musulunci addinin sauki ne kamar yadda Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu zai ce ma yuridu Allahu an yaj'ala alaikum min haraj Allah baya son ya dora muku wata wahala shi yasa ma daga ruwa ya mayar ku ƙasa ya ba ku alternative ya ba ku mafita saboda baya son ya sa ku a cikin wahala balle mutuwa to kaga ba su da ilimi sun yi aiki da jahilci sai manzo Allah sallama yace qataluhu qatalahumullah alam yakun shifa'u li'i su'al yace sun kashe shi su ma Allah ya kawo karshen kwanan su cin ba maganin jahilci shine tambaya ba in ka jahilci ba sai ka tambaya ba in ba ku sani ba sai ku yi masa fatawa da rashin sani ai sai ku tambaya fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun don haka idan har mutum ya gabata a saninsa yana tsoro in yi amfani da ruwa zai mutu an san cewa irin wannan ciwon baya son ruwa mutuwa ake ko ku likita ya sanar da shi cewa kar ya sa ruwa akwai hatsari zai iya rasa rayuwarsa to nan sai ya hawar da amfani da ruwa aw fawata manfa'atin ko kuma in zai yi amfani da ruwa to zai rasa wani amfani amfaninsa da ruwa zai rasa mashi wani amfani nan amfanin iri biyu ne akwai amfani a gefe akwai amfani a jiki. Amfani na gefe, a ce in ya tafi neman ruwa, ko kuma in ya tsaya amfani da ruwa, to wata maslaha wani amfani zai kubuce masa. Zai kubuce masa. Ko kuma amfani na jikinsa. A ce akwai wani abu a jikinsa ko magani misali. Idan ya sa ruwa, to maganin ba zai amfani ba. Musamman in ba ku manta ba ko wasu ku da yawa sun sani, akwai wani test da ake yi a asibiti, wani gwaji da ake yi a asibiti na jin tuberculosis ne, na TB ne. Wanda an maka wannan gwaji, to likitoci za su ce maka kar ruwa ya taɓa wajen 24 hours ko 48 hours. To wannan idan ruwan ya taɓa wajen, to abin da ake buƙatar a samu ba zai bada daidai ba. Da haka akwai buƙatar kai hattara wajen alwala, akwai buƙatar kai hattara wajen wanka, ko ma ka haƙura. To kaga wannan fawatu manfa'a ne. Amfani da ruwa zai gusar da amfanin da ake so a cimma. To ko da ba wannan ba, ce wani magani ne aka saka na ga amfani da ruwa, zai ruwan zai tafiyar da maganin, shikenan kuma ba zai yi amfani ba, zai goge shi. To irin wannan yana sa a koma zuwa ga taimama. Aw ziyadata maradin, ko kuma tsoron daɗuwar jinya. Dama akwai ta. Misali yana jin masashshara na zazzabi. To bisa al'ada kuma zazzabi a lokacin da yake tashi, idan aka yi wanka, to sai ya dadu. To idan har ya zamana ya san idan yayi amfani da ruwa, zazzabin daduwa zai, ko ciwon karuwa zai, ziyadata marar, akwai shi dama ciwon daduwa zai yi. To kuma ai musulunci ce yake ai magani ciwon ya ragu ko ya mutu. Tadawau ibadallah wala tadawau biharam, inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Ya ku bayin Allah ku nemi magani, amma fa kada ku nemi magani da haram, domin Allah bai sanya warakar ku cikin abin da ya haramta muku ba. Da haka musulunci ciwon da yake damun naka ma, to yana faɗaitar da kai da ka nemi magani ya bari. To yaushe musulunci kuma zai umarce ka da abin da zai dala maka ciwo? Yayin da musulunci yake neman ya sauƙaƙe maka, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, an sauke azumi ga matafiyi, an sauke azumi ga mara lafiya. Allah da kansa ya ce Allah ya muku haka ne saboda sauƙi yake son ku da shi, baya son ku da wahala. Da haka baya daga ƙa'ida ta musulunci mara lafiya ya jefa kansa cikin abin da zai daɗa masa jinya. Da haka in ya tabbatar da amfani da ruwa zai daɗa wannan jinyar ne, to yanzu ya samu sanadi da zai koma zuwa ga taimama. Aw ta'akhkhura bur'in, ta'akhkhura bur'in da fawata da ziyadata da ta'akhkhura da hudusa da za mu karanta a gaba, dukka waɗannan maf'uli ne na ikhafu. Ya khafu fawata manfa'ati, aw ya khafu ziyadata bur'in maradi, aw ya khafu ta'akhkhura bur'in, aw ya khafu hudusa maradi. Mala ya ce aw ta'akhkhura bur'in, ko jinkirin warkewa. Amfani da ruwan nan bisa experience, yana da tajruba cewa amfani da ruwan nan yana hana wannan ciwon warkewa. Ko kuma likita ya gaya masa cewa idan yana idan ruwa yana taba shi to ba zai warke da wuri ba. Don haka matukar amfani da ruwa zai haifar da jinkirin warkewa, to sai a daina amfani da ruwan don a warke din da wuri. Don haka in yana jin tsoron jinkirin warkewa to zai kuma zuwa ka taimama. Aw hudutha maradin, ko kuma tashin rashin lafiya, ko kuma tashin jinya. Nan hudutha marad, tashin jinya, abinda ake nufi shine bisa experience jinyarsa ba ta son ruwa. Yanzu dai lafiyarsa kalau, amma jinyar ba ta son ruwa, in ta ji ruwa tashi take. Yanzu yana harkokinsa yana walwalarsa, amma idan ya yi amfani da ruwa to tashi yake. Musamman masu jinyar mura, masu pneumonia, masu asma da sauran jinyace-jinyace da suka danganci mura a lokacin sanyi, yana nan lafiyar shi kalau, amma matukar ya sa ruwa a jikinsa musamman bayan faduwar rana kuma kafin fitowar rana. Akwai masu irin wannan matsala, inda rana to ba matsala, amma in rana ta faɗi to ko da ruwan zafi ne, ko da ruwan zafi ne to zai samu matsala. Nye wanka inda ya sa ruwa a jikinsa, musamman wanka. To wannan yana da wata jinya wacce take tashi a sakamakon amfani da ruwa a wani lokaci cikin lokuta, ko a wani yanayi cikin yanayin shekara. To irin wannan zai yi la'akari da wannan jinya tasa, da abin da ya saba ya sani tare da shi, ko likita ya bashi labari sai ya kiyaye. Musulunci rayuwarsa yake so, ba mutuwarsa ba. Musulunci lafiyarsa yake so, ba jinyarsa ba. Walwalarsa yake so, ba wahalarsa ba. Don haka sai ya haƙura da maganar zuba ruwa ya koma zuwa taimama. Jama'a, in kun kula anan, malam ya kawo mana rashin ruwa na hakika mun fahimta, sannan ya kawo mana rashin ruwa na hukunci. Rashin ruwa na hukunci ya kasa shi gida biyu, ko dai ƙarancin ruwan, ko kuma tsoron amfani da shi. Tsoron amfani da shi. Don haka anan yanzu muna da abubuwan da suke sa a taimama guda uku. In idamul ma'i haqiqatan, shine faqdul ma'i, rashin ruwa a hakika. Na biyu qillatul ma'i, karancin ruwa. Na uku al-khawfu ala isti'malil ma, al-khawfu ala isti'malil ma, tsoron amfani da ruwa. Wannan tsoron malam ya kawo abu guda biyar karkashin sa. Al-khawfu ala an-nafs, khawfu fawata manfa'a, khawfu ziyadata marad, khawfu ta'akhura bur, khawfu hudutha marad. Tsoro kala biyar malam ya kawo, in kun kula kun duba haka ne. Yau wannan duk karkashin tsoron amfani da ruwa ne. Sannan in ka tattara su gaba daya, duk karkashin rashin ruwa ne a hukunci, suna shiga cikin ma'anar fadin Allah ta'ala falam tajidu ma'an, ko dai falam tajidu ma'an haqiqatan, ko kuma falam tajidu al-qudra ala isti'malil ma, ko ba ku samu iko da damar amfani da ruwa ba. To wannan yana sa a koma taimama. Na hudu da malam bai ambata ba shine a tsoron fitan lokaci, khawfu khurujal waqti, tsoron fitan lokaci. Malam dai ambace shi a can gaba, in mun je wajen sai mu kara bayani a kai. Da haka su ne sabubba guda hudu da suke sa a yi taimama. Malam ya ce wa yubahu tayammumu min al-hadath al-asghar wal-akbar idha wujida sababuhu lil-marid wal-musafir li kulli salatin. Malam ya ce wa yubahu tayammumu, an halatta yin taimama, min al-hadath al-asghar wal akbari, daga hadasi karami da hadasi babba. Idza wujida sababuhu, idan aka samu sababin taimamar, mun ambaci sababi ba, lil maridi an halatta wa mara lafiya, wal musafiri an halatta wa matafi, li kulli salatin ga kowace sallah. A cikin mutane saurawa, almarid ne kishiyarsa as-sahih lafiyayye, almusafir ne kishiyarsa al-muqim. Don haka mutum biyu wanda in ka hada su mutum ɗaya ne, as-sahihu al-muqim, wanda yake lafiyayye mazaunin gida, domin ba zai yi su zama biyu ba. Ba ma'ana ka ce as-sahihu al-musafir, lafiyayye matafiya, ambace shi. Da aka ce matafiyi ga lafiyayye, mara lafiya na tafiya ne ba daga raje. Sannan ba za ka ce ba kuma al-muqimu al-maridu, an riga ambace shi an ce al-maridu. Al-marid ko a gida yake ko a halin tafiya yake, khalas marid ne. Al-musafir ko yana da lafiya ko ba shi da lafiya, al-musafir ne. Da haka yanzu wanda ba ambata ba mutum ɗaya ne shi ne as-sahihu al-muqim, lafiyayye ko mazaunin gida. To shi magana a kansa za ta zo nan gaba. Waɗannan guda biyun su Allah ya ambata cikin Al-Qur'ani mai girma, kuma na gaya muku a baya cewa su ne waɗanda aka fi zaton sababin taimama a wajensu. Sababi na farko, rashin ruwa hakikatan a wurin wa aka fi zamani, matafi. Sababi na biyu, ƙarancin ruwa wurin wa aka fi zamaninsa, a wajen matafi. Sababi na uku, wannan tsoron rai ko tsoron kubucewar amfani ko tsoron faruwa a wurin wa aka zamaninsa, mara lafiya. Sababi na hudu shi ne tsoron fitar lokaci, shi wannan shi ne ya sa malam bai jera shi cikin waɗannan ba. Saboda ina faɗansa a wannan ma'aunin namu za ku ji, to wa za a mannawa, matafiyi ko mazaunin gida ko mara lafiya? Nan za a ce lafiyayye mazaunin gida shi wannan ya fi shafa. Da haka shi hujjarsa daban ce, shi ba yana cikin wa in kuntum marda ala safarin ba ne. Da malam ya ce an halatta yin taimama ga mai hadasi karami da mai hadasi babba, jama'a kun san mai hadasi karami, kun san mai hadasi babba? Hadasi karami shine duk abin da yake karya alwala, hadasi babba duk abin da yake karya wanka, abin da yake karya alwala kamar fitsari, tusa, bayan gida, bacci da sauran abubuwan da muka ambata a baya wanda suke karya alwala. Abin da yake karya wanka kamar janaba, haila, nifasi, shi ma mun ambata a baya. Don haka hadasi karami abin da yake karya alwala, wanda idan mutum ya same shi alwala kawai zai saki. Hadasi babba abin da yake karya wanka, idan ya samu mutum to wanka sai ya yi wanka. To malam ya ce ana taimama wa hadasi karami, ana taimama wa hadasi babba, duka wannan haka yake a wajen jumhurin malamai. Duk da cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya masa rahama, cikin tabi'ai kamar Ibrahimu Nakhai, Allah ya masa rahama, duka waɗannan da ire-irensu suna ganin cewa ba a yi wa ainihin wato abinan ba a yi wa babban hadasi taimama, kadai alwala ne ake masa taimama. Amma dai akwai ainihin wato muqabala tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da Abu Musa al-Ash'ari dangane da wannan mas'ala, kuma ana kyauta zaton Abdullahi dan Mas'ud ya dawo ya fahimta cewa lallai ana iya taimama saboda babban hadisi. amma irin Abdullahi dan Abbas da dadama daga cikin mafi yawan sahabbai sun tafi akan cewa kamar yadda ake temama madadin alwala haka ake temama madadin wanka sawa'an bi sawa kamar yadda aka rawaito Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yana fassara fadin Allah ta'ala awla mattumun nisaa bi ma'ana aw jama'tumun nisa ko kun yi jima'i da mata da Allah ta'ala yace wa in kuntum marda aw ala safar idan kun kasance ba ku da lafiya ko kuna kan hanyar tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'it sannan wani daga cikin ku dayan ku ya je shi bayan gida aw la mastumun nisa ko kun taba mata walam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi taimama da kasa mai tsarki ku nufi kasa mai tsarki anan ku diba malam sai ya ambaci abinda yake sabbaba tai abinda yake sa ayi taimama ba kuma abinda yake sa ta ayi taimama ba bi ibara ukhra sai ya ambaci abinda yake karya tsarki kala biyu abinda yake bata tsarki kala biyu sai ya ambaci guda biyu fadinsa aw jaa ahadun minkum min al-ghaib wannan ku ya je shi bayan gida ya je yayi bayan gida sai ce aula mastumun nisa ko ku tawo mata iya bin nan ya fada idan muka ce bin nan da bayan gida da taba mata idan muka ce taba mata taba jikin su ne dan haka taba jikin mata yana karya alwala sai ya zama dukkan waɗannan abubuwan guda biyu sun takaita ne abubuwan da suke karya alwala saboda bayan gida yana karya alwala ne taba jikin mata yan an ce shi ake nufi shi ma alwala yake karyawa ba wanka ba sai ya zama da Allah yake fatayamma Musa idan tayyiba yayi magana ne kadai akan alwala ba wanka amma idan muka dauki fatawar Abdullahi dan Abbas da tafsirin sa musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi recommended din tafsirin sa to shi cewa yace la mastumun nisa dan nan jama'atum ake ne kun yi jima'i da mata idan ku haka ne nan zamu samu ƙarin ma'ana sai zama da Allah yace ɗayan ku ya je bayan gida aula mastumun nisa ko kuka sadu da mata sai zama zuwa bayan gida ya wakilci dukkan abubuwan da suke karya alwala saduwa da mace ya wakilci dukkan abubuwan da suke karya wanka sai Allah yake falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiba ku nufi kasa mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu sai ku shafi fuskokinku da hannayenku daga wannan kasa to a wannan fassarar ta Abdullahi dan Abbas za mu fahimci cewa kenan ana yin taimama idan alwala ta kare ba samu ruwa ba kamar yadda ana yin taimama idan wanka ya kare ba samu ruwa ba Allah ya kawo abin da yake karya alwala daya ya kawo abin da yake karya wanka daya kowanne ya wakilci gidansu don haka ayat ta yi magana akan taimama ga mai yin alwala ya rasa ruwa da taimama ga mai yin wanka ya rasa ruwa wanda wannan ya fi kama da fasahar alqur'ani mai girma yayin da yake tafiya da dukkan ababen bukata bai jefar da komai ba ma farratna fil kitabi min shay don haka wannan fasarar ta fi zama kuma lokacin da muka zo bayani akan abubuwan da suke karya alwala musamman kan gabar mata taba jikin mace yana karya alwala ko baya karya alwala mun rinjaye da cewa wannan ayar ba za ta zama dalili ba dake nuna taba jikin mace yana karya alwala domin akwai bambanci tsakanin lamastum da kuma lamastum, duk da akwai riwayar lamastum na Qur'ani, amma dai lamastum ita tafi shahara, haka kuma sannan ita ce ta ba da daɗin ma'ana. Lamastum ba ta ba da daɗin ma'ana ba, amma lamastum ta ba da daɗin ma'ana. Almuhim, mun yi bayani a wancan lokacin da muke bayani akan abubuwan da suke warware alaula, yanzu abin da muke so fahimta cewa wannan ayar tana karantar da mu cewa ana iya yin taimama a dalilin wanka ga wanda sanadin taimama ya same shi. Kuma akan wannan fatawa shine tafsirin Abdullahi dan Abbas, kuma shine fahimtar jamhurin malaman musulunci, cewa kamar yadda mai alwala yake taimama, haka mai wanka ma yake yin taimama. Da haka wannan fahimta ta cewa ba mai wanka ba ya yin taimama, to fahimta ce yasasshiyar fahimta, ba ta da tasiri. Jama'a, an fahimta? Da haka kamar yadda malam ya ce, ana yin taimama minal hadathil asghari wal akbar, hadathi karami da hadathi babba dukka ana musu taimama, idza wujida sababuhu lil marid, idan aka samu sanadinsa ga marar lafiya, wal masafir da matafi, li kulli salatin, a kowace sallah. Tun da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada fatawa, ya nusar da yin taimama ga masu janaba. Wancan hadisin Imran ibn al-Husayn da na ambata muku a farkon karatu, da wani mu yi sallah ba tare da Annabi sallama da ya tambaye shi, sai ya ce mai, yace janaba ta same ni, asabatni janabatun wala ma, janaba ta same ni ba ruwa. Mai Annabi yace da shi, yace alayka bis sa'idi at-tayyib fa innahu yakfika, sai ka nemi kasa ta ishe ka, kaga janaba ce amma kuma mai, amma manzo Allah ya bashi fatawar yaje yayi taimama. Kuma a gaba kaɗan da aka samu ruwa, sai ce ina wannan bawan Allahn da ya yi sallah da taimama, yace gani, yace ga ruwa, ka je kaka ka sa a fatar ka kai wanka. Kaga kenan ana taimama ga abinan. Haka ainihin wato Ammar ɗan Yasir, shi ma janaba ce ta same shi, ya yi birgima da ya zo manzo Allah sallama ya yi masa bayani, manzo Allah ya yi dariya, ya ce haba Ammar, ka sha wahala, kai ba jaki ba kai ta birgima, ai ya ishe ka kai haka. Sai ya gwada masa yadda ake taimama. Kun ga bai ce masa ba, haba Ammar, yaya janaba za ta same kai taimama? Ai mai janaba baya taimama, ai dole sai dai wanka. A sai ma ya gwada masa yadda ake. To waɗannan dalilan da ire-irensu suna nuna mana cewa mai wanka ma yana iya janaba, yana iya taimama, kawai dai ya zama sanadin taimamar ya same shi, ko rashin lafiya, ko kuma halin tafiya. Wannan li kulli salatin, malam yace ga kowace sallah. Abun nufi anan shine ga kowace sallah ta farilla, daga sallolin farilla, ba yana nufin kowace sallah ko nafila ko farilla ko kaza ba. Saboda nan gaba malam zai zo ya bayyana mana sallolin da su a wajensu malikiya ba a yi musu taimama. Kagam kenan ba zai shiga cikin maganan, yace li kulli salatin, wannan kulliyar ba yana nufin kulliya na dukkanin salloli ba, yana nufin kulliya na sallolin farilla. Allahu ta'ala a'lam. Lokaci ya riga da ya kure, abinda muka daidai Ubangiji Allah ya bamu ladansa kuskure, kuma Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala habibi al-mustafa نبينا محمد وعلى آله وصحبه الشباب ما لن يتشي دنگنه ده ماسو چيو ونلو كتن واسو يدن سنزو الولاء سيس الشعب وجن چيو بطرد سنوان كيبا تو ونه فير ونه يدن يافارو متن يهي الولاء يشعب وكن چيو كو كما يتيما ما كوي شي يفي تو ونه مسألة tana nan a gaban mu a cikin littafi. Malaman fiqh duk lokacin da suka yi magana akan taimama za su zo su yi magana akan shafa akan magani, aka a wancan gaba a wancan wurin musamman malikiya sun yi ta yin tafsili sun bambanta tsakanin ciwon da ya rinjayi gabbai da kuma ciwon da gabbai gabban alwala misali ciwon da ya rinjayi gabban alwala ma'ana ya ci gabban alwala sun kai rabi ko fiye da rabi da kuma ciwon da bai rinjayi gabban alwala ba lafiya yu sun fi yawa duka sun tattauna amma irin wannan abin da kake fara din dan dai wani wuri a jikin hannu ba ma hannun gaba ɗaya ba ko wani wuri a jikin kafa ba ma kafar gaba ɗaya ba to duka wannan alwala ne za a yi sai a shafi ainihin wajen sannan bayani akai kuma zai zo idan mun je wannan gabar insha Allah ta'ala na'am alaikum salam eh ana mi kamar ai kana na muke karatu wancan satin na kan janaba to me yanzu sabo ni na faɗa ko kuma dai okay to abinda muka faɗa a karatu ne yanda ake wanka shine hakikanin yanda ake wanka amma zancen cewa mutum zai fara wanka ya shafa kansa ya dai ruwa ya shafa kansa ya goggoge kafin ya fara wanka wannan babu shi sai dai idan shafa kai na alwala ne da muka yi bayani sannan batun mutum ya wanke daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa in zai fara wanka wannan ma babu shi sai dai idan wanke najasa ne kamar da kuma da muka ambata a karatu idan najasa ce a wajen zai wanke to mustahabi ne ya fara kawar da najasa kafin nan amma batun wanke fara wanke tsagin dama sannan tsagin hagu to wannan shi yana cikin karatu mun yi shi Allahu akbar na'am to bi ya zai amsa anan shi zai taimaka masa ba sai ya cire shi ba zai taimaka masa ba sai ya cire shi ba gurbin da zobe yake tarewa ba zai hana tasirin taimakawa ba ki bayani akai lokacin da muka halari ba kana ne muka halari eh wala yajuzu liman la yaqdiru ala al ma'il baridi an ya'ti zawjata wa hatta yadal ala cikin halari baya halatta ga wanda ba shi da ikon amfani da ruwan sanyi ya je wa matarsa har sai ya tanadi kayan dumama ruwa wannan mun yi bayani a wancan lokacin cewa wannan magana da mallan ya faɗa ya tsananta da yawa kuma ta sha bambanta da ka'ida ta shari'a domin haka kawai mutum da ma zai yi amfani da ruwa ba to ba za a ce kuma ba zai yi jima'i ba sharadi sai idan ya je ya nemo ainihin wato itace ko ya nemo hita ko ya samo kaza ya samo kaza ya tanada ya samo fulas in baka da fulas sai ka siyo in baka siyo fulas ba jima'i a gidanka to kaga ruwan ya yi tsanani da yawa yawa kawai mutum ya yi abin da zai iya fattakullaha masata sai mun yi bayani akan wancan lokacin yana ma mutumin da yake da jinya wacce in yi amfani da ruwa ko da ruwan zafi ne zai jikkata a lokacin sanyi to zai ci gaba da yin taimama ne kenan har sanyi ya fita ko yaya amsa anan eh zai taimama har sanyi ya fita sannan kuma sai manzo sallama yace as-sa'idu tayyibu tahurul muslim wa illam yajid al-ma'a 10 sanin in mutum zai shekara 10 bai samu ruwa ba ko bai samu ikon amfani da ruwa ba zai ta yin taimama har sai lokacin da aka fita a wannan yanayi shikenan sai kuma shi ma ya fita daga wannan yanayi na'am alaikum salam bayani cewa idan mutum mani ya fita a jikin sa to dukkan kafar gashin jikin sa tana budewa to idan yace zai zuba ruwa a kansa lokaci daya to ruwan zai iya shiga ya cutar da shi dan haka an fi son a debi ruwan a dan shafa a kai tukunna kafin a wanke wato an shafa din kenan sai a toshe kafar ta buda bai musa ka ba ai wannan wata nazariya ce wacce ban san ta ba gaskiya ba san akan me aka gina ta ba kin an gina ta akan dalili ne na shari'a akwai dai hadisi da muka ambata wancan sati wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ta hata kulli sha'aratin janaba karkashin kowane gashi akwai janaba idan akan wannan hadisin aka gina wannan nazariyar to nazariya ce batila fasida ba ta da tasiri tunda hadisin bai inganta ba idan kuma akan wani dalili ne daban wanda ban san shi ba to ban san shi ba in kuma akan shi ma likitanci ne aka gina wannan nazariyar ita ma ban san ta ba dan haka kamar bayanin ka yana tasan yana karfafan bayanin malam ne da ya fara magana da farko cewa wasu sun ce suna cewa a dan shafa ruwa akai kafin ayi wanka amma gaskiya inda a ce akwai wannan a wajen malamin musulunci to da za su yi magana a kansa irin wani abubuwan musulunci ba sa buya duk sanda suka zo magana wankan janaba to da za su yi bayani a kai amma ni tunda nake karatu na ji da cewa ban dade ina yi ba kuma ban yi shi da yawa ba walala ban yi so wajen ba amma dai ban ga yadda malamai suke magana cewa akwai irin wannan bukata saboda wannan dalilin ba in ban da kadai shafa kai a lokacin alwala kuma inda akwai irin wannan fa'idar to da wala Allah za su dinga fadantan an zo maganar shafar kai Allahu a'lam to amma ban musata ba gaba daya ban kuma kore ta ba gaba daya ina nan a matsayin ban san kanta ba Allahu a'lam na'am ya samu mai na ji rauni da ya gamu da ciwon da ba hali yayi taimama ba hali kuma yayi alwala ba halin alwala una ce ta kone hannaye ta kone fiska da kafafu ba hali a shafa ruwa ba hali a shafa kasa to wai irin wannan yaya zai yi sallah sai sallah haka la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora wa rai abin da za ta iya sai sallah shi haka da tsarkin sa na musulunci innal mu'mina la yanjus sai sallah da tsarkin sa na musulunci Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.